أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بيان هكا إني مكوغيسوا تأدين مسلمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أقاري والله سبحانه وتعالى قوديا ديكام وأن رانا من البركة رانا اللهدي واتو بيرغوة رمضان شكرتا دودايا دقريه دا أربعين دبوك إباهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دكمك زوا مدينة وان دي 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 دا إشرين دبيكو هكاني 22 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya, ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallaci na juma'a na cikin Kandegar National a babban birnin Yamai a unguwar Yantala jamhuriyar Niger. A wannan kuma shine darasin mu na hudu a wannan shekara. Kamar yadda aka saba, darasi na hudu yau 5 ga wata.
Na'am.
Shine darasi na hudu a wannan shekara. Wato kamar yadda muka saba, muna gabatar da wannan karatu kuma tsakanin wato bayan sallar tarawih zuwa yadda ya sauƙaƙa. Sannan muna nan cikin suratul nisa. A cikin suratul nisa wannan kuma shine darasi na 7 ko na 6?
Na 6.
To shine darasi na 6. Cikin suratul nisa muna nan a ayan nan mai albarka ta cikin suratul nisa aya ta 11. Jiya mun karanta ta, amma akwai sauran bayanai. Allah ramma zai ƙara karanta mana wannan aya ta 11. Allah subhanahu wataala ya ce yusikumullahu fi auladikum.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. Kamar yadda kuka ji al-ramma ya karanta aya wato ta yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unsay, wasiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da ƴaƴayen mamata. wannan ke nuna tausayin Ubangiji subhanahu wataala. Daga cikin sufofi na Allah akwai Ar-Rahim, ko ba haka ba, mai jinkai, mai rahama, mai tausayi, Ar-Ra'uf. Mun gane ko? To wannan yake nuna matuƙa kaiwa gaya ta tausayin Allah subhanahu wataala. Mutane da yawa suna neman kuɗi, suna neman duniya wai don su bawa ƴaƴansu, ko ba haka ba? Duk da cewa addinin musulunci bai ce ka yi ta nema sai ka bawa ƴaƴanka dukiya, ko ta halal ko ta haram. Babban abin da ake so, addini yake so ka bawa ƴaƴanka, shine ka ba su tarbiya ta addinin musulunci, ka ba su wato yadda za su ji tsoron Allah su zama nagartattu. Ɗaya daga cikin manya-manyan wato umara da aka yi shine Umar bin Abdul Aziz, Allah ya masa rahama, yake da aka ce ya Amirul Mu'minin, wannan dukiya da kake wato take ka jagoranci mu'minai, ko a ce ka jagoranci daula ta musulunci tsawon lokaci, kuma gashi daula an samu dukiya, an samu kayi adalci, kayi kokari, kowa ka bashi haƙƙinsa, to daga cikin dukiyar nan ka ɗan ɗibawa wato iyalinka, yaranka, ka ban musu ita, su ma su amfana ko da bayan mutuwarka ne. Kun san me yace? Sai ce a'a, ba zai ajiye ma ƴaƴansa dukiya ba. Mun gane ko? Yace idan har wato ƴaƴansa ba mutanen kirki ba ne ba, to idan ya ban musu dukiya ya taimaka wa mabarnata kenan, sai su je su yi tamasha a da dukiyar. Yace idan kuma mutanen kirki ne, to ai ba sai ma ya ajiye, ba sai ya ajiye musu dukiya ba. Allahu ya tawalla salihin,
Allahu akbar,
Allah yana jibintar lamarin mutanen kirki. Wannan su ne magabata na kwarai. To a yau amma mu wasu na ɗiban kuɗin al'umma da cewa kar su mutu da talauci, ko kar su bar ƴaƴansu cikin talauci da danginsu. To kaga wannan ba daidai ba ne ba. Allah subhanahu wataala ya kyale su ne don ya musu talala. Amma duk abin da za ka yi, in dukiyar duniya Allah ya tattara ma a rana ɗaya tana iya ƙarewa, Allah yana da kumfa ya kula, sai Allah ya jefo mata bala'i ta ƙare yanzu-yanzu, duk yawanta, duk inda ka je ka karkasa ta. Allah subhanahu wataala ba a masa dubara. Shi qadirun ala kulli shay'in, mai iko ne a bisa dukkan komai. Mun gane ko? To mutum ya ji tsoron Allah shi ne. To Allah ya nuna shi ne ya fi bayansa tausayi, shi ya sa sai ya yi wasiya da kansa, ya ce ga yadda za a yi da dukiya ta mamaci dangane da gado, ya rabar gadon kuma bai bar, saboda matsalar dukiya Allah da kansa ya tsayi wajen raba ta. Mun gane ko? Domin duk bala'in da ake ciki a duniyan nan, kai ka ɗauko tarihi tun daga annabi Adam alayhi salam, ba shi ne farkon halitta ba ta ɗan Adam? Duk zafuka a kan abin duniya ne ake ta kashe-kashe da yaƙe-yaƙe a duniya. Mun gane ko? To za ka ga matsala ta dukiya, shi ya sa Turawa da Yahudawa suka sa ƙasashen musulmai a gaba, suna ta karkashe mu tsakanin wa da ƙani, ɗa da uba, sai ka ga abin duniya, dukiya ta sa sun samu matsala tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, tsakanin maƙoci da maƙoci. To saboda Allah ya san matsala ta dukiya, sai ya kula da sha'aninta. Za ku ga gurare da yawa a Alƙur'ani, idan muka ɗauki kafin mu zo gado, ai mun karanta su ayatul dain a cikin suratul baqara, ku duba ayat dain, ita ce aya mafi tsayi a cikin Alƙur'ani, saboda matsala ce ta dukiya. Ya za a yi a ci bashi, ya za a yi a kiyaye, ya yi kamata a yi siye da siyarwa, Ƙur'ani ya yi bayani. Ya za ka yi in kana son ramce a kafa shaida, ko a rubuta, ko a karɓi jingina, duka Alƙur'ani ya yi bayani. Idan mutum ya yi kisa wato bisa kuskure, akwai diya, Ƙur'ani ya yi bayani harka ce ta dukiya. Me ya kamata in an fitar da zakka, suwa ya kamata a rabawa? Ƙur'ani ya yi bayani cikin suratul Tauba, mutum takwas da su ake ba zakka su ci. Kaga duka wannan harka ce ta dukiya. Ya za a fitar da zakka? Duka an faɗi yadda za a yi wato a dunƙule al-sunna, kuma ta zo ta yi bayaninsa fillah-fillah. Wannan duka ana nuna maka ka gane cewa mahimmancin dukiya a cikin addinin musulunci na daga cikin mahimmancin dukiya a cikin addinin musulunci. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana daga cikin manyan laifuka wato lalata dukiya. mun gane wulakantar da ita
na'am
mun gane shi yasa ma idan shugaba ya samu shugabanci abubuwa guda biyar ya zama wajibi ko shida ya kula wa al'ummar da yake jagoranci abu na farko addinin su mun gane ko na biyu rayukan su na uku sai ya zamto dukiyar su sannan na hudu ya zamto mutuncin su na biyar ya zamto hankulan su duk da na kawo shi a na biyar amma yana kusa kusa shi ma hankula ka a shigo da kwaya ka a bar kowace irin abu da ke kawar da hankali ba sai kwaya ba har giya duk a hana shigo da ita da duk wani kalan abin da zai kauda kwakwalen mutane a hana shan su a hana shigo da su abu na biyar shine kare mutunci kada a bar wani ya yi wa wani kazafi ya zubar da mutunci ko wani ya je ya na shida shine suke cewa kare nasaba kada a bar zinaci zinaci mun gane ku an kiyaye nasaba kawai wani jini ya shiga cikin wato inda bai kamata ba wannan shine a takaice to ba tare da bata lokaci ba jiya mun karanto ayar mun fassara ta kai tsaye haka sannan dai muka ƙara bibiyar ayar a takaice amma akwai asbabun nuzul ma ba mu karanto su ba za mu fara da su yau za mu fara da hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitab tafsir nasa kun gane ko hadisin wa kenan hadisin Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi ya ziyarce ni bani da lafiya kun gane ko idan aka ce ada yaudu ai ziyaratun lil marid kun gane ko ziyara ga mara lafiya yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda biyar idan bai da lafiya ya ziyarce shi to annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa Jabir bin Abdullah yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce ni wa Abu Bakar kai ba manzon Allah shi kadai ba hadda sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda fi bani Salima a wani guri da ake cewa bani Salima mashiyaini kuji saboda yana ganin daraja ce kara fito da magana yace mashiyaini annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar a kafa ba abun hawa ba suka taka suka je suka duba Jabir bin Abdullah bai da lafiya فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سيغا النبي صلى الله عليه وسلم يا ساميني لا اعقل شيئا با ما انا اي حنكلت كومي كون سان رشن لافيا تي رشن لافيا سيغا مره لافيا با ما يا غانا وسا ابوبا سبود زافن تشيو كون غاني كو جابر يتي لا اعقل شيئا نا كسانشي هر با انا ما فهمت وسا الامورا كو كما با انا فهمت كومي سبود زافن تشيو to da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo kuma hakan ya kasance ga Jabir Allah ya kara masa yadda fada annabi da annabi ya ga aka fada annabi sallallahu alaihi wasallam ko fada bima'in fatawadda min sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira da azu da ruwan alwala kun gane ko sai manzo Allah yayi alwala sallallahu alaihi wasallam thumma rasha alayya Jabir dan Abdullah yace sai manzo Allah yayyafa min wannan ruwa kun ga ana tabarruki da wani abu da yake fita daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da fitsarin manzo sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da yawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da zufar gumi da ke fita daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko ana tabarruki da jinin da aka yi masa kaho ya fita sallallahu alaihi wasallam to hatta ruwan da zai yi alwala ana tabarruki da shi a dauka in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai halatta ayi wa kowa wannan ba shi kadai yake da lasisi kun gane ko shi kadai yake da wannan dama a yi masa amma wani malami ko shehi bai da wannan damar wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam me zai sa haka muka ce wani malami ko shehi bai da dama haka bayan annabi babu abubakar da umar da usman da ali da asharatul mubashirin bil janna babu wanda aka rawaito ana masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya inganta ake ma haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi alwala ruwan da yayi alwala sai yayyafawa Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda Jabir yace fa afaktu sai na farka sai na ji na watsake kun gane ko saboda albarkacin ruwan alwala manzo sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, sai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Jabir. Faqultu, sai na ce, me nace ga abin da yace din? Ma ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah, me kake umarta ta da na aikata da dukiyata ya ma'aikin Allah? Mun gane ko tunda ya kasance Allah ya buda masa yayi arziki, in kuka ba kuma ce ba lokacin da aka yi hijira aka tafi Madina, Jabir tare da cewa mahaifinsa ya an kashe shi a yakin Uhud ne ko in ban mance ba, kuma an ban masa ƴaƴa marayu ko ƴan mata guda kusan shida, shi yasa ma da ya tashi aure sai ya auri Bazawara ko? To bayan wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga baban nashi ya ban masa bashi mai tarin yawa, Annabi sai ya masa addu'a cikin gonar dabino ta mahaifinsa, sai Allah ya sa mata albarka. Nan take nan da nan shine sai ya zo yana haske alamun angwanci, sai manzo Allah ya ce, sai ya ce manzo Allah ai yayi aure ne. Manzo Allah ya ce, me ka aura Badurwa ko Bazawara? Ya ce Bazawara. Ya ce, me yasa baka aure Badurwa ba? Ya ce, ai ga dalili, mahaifinsa ya ban masa ƴan mata guda shida. Ya ce, ina aure Badurwa sai su zama bakwai, duka raino zan ta yi. Ko ba haka ba, amma ya samu Bazawara sai ta mai hankali, sai ta taya shi wajen tarbiyyantar da su.
Na'am,
wannan yana daga cikin falalar Bazawara akan Budurwa. Na'am. Sai Jabir Allah ya kara masa yadda, ya ce sai da na farka sai na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, me zaka umarce ni da in aikata da dukiyata ya Rasulullah? To sai ba manzon Allah bai bashi amsa ba, domin zamu zo mu karanta wata ruwaya wanda yake nuna cewa gashi yace ina da dukiya mai yawa, kuma gashi ban da wanda zai gaje ni. Mun gane me zan yi da dukiyata? To a wannan ruwayar iya nan ta tsaya, zamu kawo ta. Fanazalat, manzon Allah bai bashi amsa ba, fanazalat sai ta sauka. Yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhul unsayayn. Kun gani ko? To ga yadda za a yi da dukiya. Wannan ruwaya ta farko kenan. Ruwaya ta biyu a gurguje ita ma ta Jabir ce, wanda ba a kansa, wannan a kansa ne ko? To wannan kuma ta biyu ruwayar yace, ja'at imra'atu Sa'ad bin Rabi', wato matar Sa'ad bin Rabi' ta zo. Ina ta zo? Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu ya bada labari akan sa, yanzu kuma zai bada labari akan wato matar Sa'ad bin Rabi', ɗaya daga cikin wato mutanen Madina ne shi Sa'ad bin Rabi'. To bayan ya rasu, wato abin da ya faru sai matarsa ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqul, faqalat, sai ta ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, hatan ibnatai Sa'ad bin Rabi', wa'annan ƴan mata guda biyu, ko yara mata guda biyu da kake gani, ƴaƴa ne guda biyu na Sa'ad bin Rabi', ko Sa'ad bin Rabi'. Kun gane ko? Qutila abuhuma ma'aka fi Uhud shahidan, an kashe mahaifinsu tare da kai a yakin Uhud. Ba rawa in ba kuma ce ba, mun yi karatu akan yakin Uhud ko ba haka ba? Kusan shine darasin mu wanda ma gabaki daya aya kusan 60 a cikin surata Ali Imran. To a yakin Uhud, Sa'ad bin Rabi' a can ne yayi shahada. To bayan yayi shahada, kun ga ya bai yara biyu mata. To sai wato matarsa ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ke cewa an kashe babansu tare da kai a yakin Uhud a halin yayi shahada. Wa inna ammuhuma akhadha malihima, amma fa ga wani abu, ta matsala, dan uwan mahaifinsu shine ammunsu. Kun gane ko? Wan baba ko kanin baba shine am. To lalle fa wannan ammi nasu, kanin dan uwan mahaifinsu, ya zo ya karbi dukiya, ya karbi dukiyar Sa'ad bin Rabi'. Falam yada'a lahuma malan, kuma bai ban musu komai ba, ba abin da ya bari na dukiya. Wala yunkahani illa walahuma mal, ya Rasulullah, kuma ba za a iya aurar da waɗannan yara ƴan mata ba sai da dukiya. Yanan tun a wancan lokacin ana buƙatar kuɗin za a aurar da mata ko ba haka ba? To shine wannan ƙarar ta kawo. Faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita yaqadillahu fi zalika, Allah zai hukunci a cikin haka. Kun gani Allah ya ce daman la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. In manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi masa fatawa yayi shiru ya ce Allah zai yi hukunci, to kai waye kai da za kawai a tambaye ka nan da nan kawai ka bada amsa?
Gaskiya
baka sani ba, kawai da molanka. Annabi ya ce a jira amsa tana gurin Allah zai kawo duk abin da Allah kuma ya yi shaida ga manzo ya ce baya magana sai abin da yake wahayi, ko dai wahayi na alqur'ani ko wahayi na ma'ana ta magana Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma a umarce shi a matsayin shi manzo annabi manzo ya faɗa magana da ya faɗa kuma hukuncin ta hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah ya bashi wuka da nama. Ba zai bar shi akan kuskure ba, ba zai bar shi akan abin da yake ba daidai ba. Duk abin da annabi ya faɗa na hukunci yanke gaskiya ne kuma daidai ne, babu kuskure a ciki. In ka bi ka yi addini ka bi Allah, in ka saba ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana tsari.
Amin.
To ana nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta jira har Allah ya yi ya zartar da hukunci. Kala sai Jabir mai hadisi yake cewa fa nazalat ayatul miras, sai Allah ya saukar da aya ta rabon gado. Fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ilaihima, zuwa ga waɗannan mata da ƴaƴanta, ko kuma ilaihima sai ya koma zuwa ga matar da kuma dan uwan mahaifinsu, shi da ita su zo. Kun gane ko? Tunda shari'a za a yi musu su biyan. Ga hukunci daga Allah. Faqala, sai annabi ya ce da su, ya ce da shi wannan wato dan uwan mahaifi, dan uwan Sa'ad bin Rabi'a kenan, wanda ya kwace dukiya na Sa'ad bin Rabi'a. Ga yadda manzo Allah ya raba gada. Kun ga idan kuka kula kenan, Sa'ad bin Rabi'a me ya bari? Ya bar mata ko? Ya bar ƴaƴa biyu mata ko ba haka ba? Ya bar kuma wa? Dan uwansa ko? Abu uku ko? Mata da ƴaƴa biyu mata da kuma dan uwansa. To ga yadda annabi ya raba gada sallallahu alaihi wasallam. Da ya kirawo su sai ya ce da shi a'ti binatai Sa'ad thuluthain, ka bawa ƴaƴan Sa'ad mata guda biyu thuluthain. Jiya dama mun karanta ko ba kana? Fa in kana lahu fa in kunna fa in kana lahu da Allah subhanahu wataala yake cewa fa in yawa fa in kunna nisa'an, yana magana akan ƴaƴan mamaci. Fa in kunna nisa'an fawqa thnatain, me aka ce gadon su? Sai Allah ya ce falahunna thulutha ma tarak. To gashi idan mutum mamaci ya mutu ya bar ƴaƴa biyu zuwa sama mata, rabon gadon su shine a raba duke gida uku a basu na kaso biyu. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'ti binatai Sa'ad thuluthai ni, ka bawa ƴaƴan Sa'ad bin Rabi' mata guda biyu biyu cikin uku na dukiya. Kun gane ko? Sannan sai ya ce wa ummuhuma ko wa ummuhuma thumun, ka ba wa matar Sa'ad bin Rabi' ɗaya cikin takwas na dukiya. Me yasa za a ba ta ɗaya cikin takwas? Za mu zo mu karanta ayan mu ta gaba ko ba haka ba? Ita ce za ta gaya mana nawa ne rabo na mace mata aure idan miji ya mutu ya bar mace bai da ɗa. Tana da ɗaya cikin hudu, idan yana da ɗa kuma tana da ɗaya cikin takwas. Shine malaman zauri suke cewa tumuni, ai daga tumun ne. To gashi manzo Allah ya ce ka bawa mamar yaran nan, uwar yaran nan, ka bata ɗaya cikin takwas na dukiya. Sai ya ce wa ma baqiya fa huwa laka, abinda ya saura kai asubi ne sai ka ɗauka. Kun ga shikenan hankali ya kwanta kenan, ba duka dukiyar bace taka. Ga yadda ake ɗaya cikin takwas na mata, biyu cikin uku na ƴaƴa mata biyu daga biyu zuwa sama, abinda ya saura kai amminsu ɗan uwan mahaifinsu shine naka. Ka ji hukunci ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba musu wannan dukiya. To daga nan wannan sababin nuzul ɗin za mu tsaya haka mu ƙara guda biyu a nan cikin al-istiab fi bayan al-asbab, sannan mu koma mu karanta wasu abubuwa da suka shafi wato wannan a ƙarƙashin wannan aya yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayin hal ila yau dai ga wato hadisin Jabir Allah ya ƙara masa yadda yace jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'udun annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya ziyarce ni ban da lafiya ya duba ni wa ana maridun ni kuma ban da lafiya la aqilu bana hankalta komai saboda zafin ciwo fatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala wa sabba alayya sai ya zuba min ruwan alwalan nan kun ji ruwa yayi ko sai yace min wudu'ihi wudu'ihi shine ruwan alwala idan aka yi wawun fataha ya zama ruwan alwala idan aka yi wawun dhamma ya zama alwala alwudu'u alwala ko alwudu'u ruwan alwala to sai yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba min wato daga ruwan alwalan nan nasa fa aqaltu sai na samu lafiya sai na farka na dan ji sauki na ji dama fa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah limanil miras wa za a bawa gado mun gane ko wa za a bawa gado innama yarithunil kalala ni babu wanda zai gaje ni sai kalala shi ma za mu zo al kalala abinda ake ce makalala mutumin da ya mutu bai da uwa bai da uba bai da da mun gane ko wanda ba shi da reshe ba shi da asali wato sun mutu iyayensa sun mutu kuma da ko ya haifa sun mutu ko kuma bai ma taba haihuwa ba kenan daga shi sai ɗan uwansa za su gaje shi to shine kalala shine Jabir yace inna ma yarithuni kalala cewa ni fa babu wanda za su gaje ni sai ɗan uwana ba ni da uwa ba uba ba da to waye zai ci gado fa nazalat ayatul fara'id sai waɗannan ayoyi na gado sai suka yi ta sauka kun gane ko suka yi bayani ga yadda gado zai kasance hadisi na ƙarshe a cikin asbabun nuzul da zamu kawo hadisin Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yadda Abdullahi bin Abbas yake cewa kana al-malu lil walidi ya kasance dukiya ta gado kawai ana ba wa da ne wa kanatul wasiyatu lil walidain sai wasiya ta kasance ga iyaye dama a can bakar in ba kuma ce ba ya Allah ya ce alwasiyatu lil walidain wal aqrabin ko sai muka ce ayat ta zama mansukiya ko ba haka ba saboda manzo Allah ya ce la wasiyata li warithin babu wasiya ga wanda zai ci gado tunda aya ta sauka ta gado ta rarraba gado sai aka ce to yanzu iyaye ba a musu wasiya duk wanda zai ci gado ba a mai wasiya kun gane ko ba a yi masa wasiya duk wanda zai gado hadisi na manzon Allah ingantacce la wasiyata liwarithin babu wasiya ga wanda zai ci gado to yanzu shine shi ma Abdullahi dan Abbas yake gaya mana cewa yace ya kasance da can gado da ake bawa gado kanal malu lil walidi afwan ya kasance dukiya da ake bawa in an ce da fa ku kiyaye kalmar walad a cikin wannan duka darasin da zamu in an ce da ana nufin guda goma ɗari sannan namiji ne mace ce dukka sun shiga ciki mata da yawa maza da yawa in an ce alwalad dukka ku rike kawai da ko ɗaya ko biyu ko goma ko ɗari ko dubu kuma ko mace ko namiji kawai shine ba bambanci kun gane ko to da ya kasance da wato yana da gado wa kanatil wasiyatu lil walidain amma wasiya anewa iyaye fa nasaka Allahu min zalika ma ahabba sai Allah ya shafe abin da yaso ya shafe yin wasiya ga iyaye ko ba haka ba yanzu ma za su ci gado shine abin da Allah yaso fa ja'ala lidh-dhakari mithlu hadhil unsayin sai Allah ya sanya wa namiji yana samun rabo biyu na mace daya kun gane ko waja'ala li abwayni li kulli wahidin minhum as-sudus sai Allah ya sanya kowane daga cikin ɗaya daga cikin mahaifa yana samun ɗaya cikin shida na dukiya kun gane ko yace wasulusu da kuma ɗaya cikin uku waye yake samun ɗaya cikin uku a cikin iyaye ita ce uwa. Idan uwa aka mutu, mutum ya mutu, bai da ɗa. Mun gane ko? Ya bar iyayensa amma bai da ɗa. Kun gane ko? Kuma babu ƴan uwa. To uwa za su samu nawa? Ɗaya cikin uku. Saura biyu kuma nawaye na uba. Kun gane ko? Waja'ala lil mar'ati thumunu war rubu. Sai Allah ya sanya wa macen aure ta mamaci, matarsa ta aure, tana samu ɗaya cikin hudu ko ɗaya cikin takwas. Ko ba haka ba? A wani hali take samun ɗaya cikin hudu? Shine lokacin da mamaci ya mutu ba shi da ɗa. Sai ta samu rubu, za mu zo aya. Kun gane ko? A wani lokaci za ta samu tumuni, in ji malaman zaure, shine lokacin da mutum ya mutu, mijinta ya mutu yana da ɗan nan ko ba na ta bane ba. Kun gane ko? Sannan sai Abdullahi dan Abbas ya ce, walil zawji shatru war rubu. Shi ko miji gadansa kala biyu ne, ko dai ya samu rabi na dukiya shine ash-shatru ay an-nusf, ko kuma ya samu rubu ɗaya cikin hudu. Wani lokaci ne miji zai samu rabin dukiya? Lokacin da matarsa ta mutu ba ta da ɗa. Ɗan nan nasa ne ko ba nasa ba? Ba ta da ɗa ko? Kun gane ko? In dai tana da ɗa ko ba nashi bane ba, to ba zai samu ribi ba, sai dai ya samu me ɗaya cikin hudu. Amma in ba ta da ɗa zai samu rabin dukiya. Wannan shine abin da ya zo sahihi dangane da wa'innan ayoyi. Sannan sai mu koma Ibn Kathir ya kawo maganganu a cikin littafin sa, mu dan karanto wato wasu kalmomi da yayiwa yayi bayani, ya kawo bayanai a cikin su. Abu na farko da za mu fara da shi, da Allah ya ce fa in kunna nisa'an fawqa thnataini. Jiya nayi muku bayani cewa fawqa thnataini, kada ka dauki gundar larabcinka da kaje ka koya a jami'a ka zo ka fassara alqur'ani. Komai da kake gani malamai sun riga sun yi bayani tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu malaman da ake da su sun yi bayanin alqur'ani. Larabcinka bai isa ba kai qalaqatu. Kun gane ko? Dole sai ka koma wa sunna ta manzon Allah da maganganun malamai zaka iya fassara qur'ani. Da Allah ya ce fa in kunna nisa'an fawqa thnataini, idan ya kasance ƴaƴan mamaci daga in larabci zan fassara sai mu ce sama da biyu.
Na'am.
To ba sama da biyu bane. Shi yasa ya ce qala ba'dhum, Ibn Kathir ya ce qala ba'dun nasi, idan aka ce annasu a littafi na ilimi, kun gane ko? To ana nufin malamai ba ga magarin mutane ba. Kun gane ko? Qala ba'dun nasi, wasu daga cikin malamai suka ce qauluhu, fadan Allah madaukakin sarki, fauka, fauka akan ta ne ko? Sai suka ce za'idatun, ƙari. To a cikin alqur'ani kuma bai halatta a ce za'ida ba, shi ma Ibn Kathir zai yi gyara a nan. Suka ce wato ƙari ne, wata qadiruhu, qaddara shi fa in kunna nisaa athnataini, idan sun kasance mata biyu. Kun gane ko? Sai ce kama fi qawlihi ta'ala, kama yadda ya zo a cikin fadan Allah madaukakin sarki, fadribu fawqa al'anaq, ko ba haka ba? Fadaribu ko fadaribu fawqa al'anaq, cikin suratul anfal, ko ba haka ba? Fadaribu fawqa al'anaq, fadaribu afwan fawqa al'anaq. Idan da Allah ya ce addaki saman wuya, yanzu ko ba a ce addaki saman wuya ba, aka ce addaki wuya, me ake nufi? Akashe ko? Asare wuya ko? Ba saman shi aka sara ba dai, in aka sara tsakiya, ko ba haka ba? Za dai a samu abin da ake so a kai shi. To sai ya ce wa haza ghairu musallamin lahuna wa lahunaka. Ibn Kathir ya ce maganganun da waɗannan malamai suka faɗa ba za a sallama musu ba, su ce wai za'id ne, kamar nan gurin da aka ce fadribu fawqa a ce ita ma za'id ne, duka ba za'id bane ba. Qur'ani yana da akwai wata ƙarin ma'ana da yake bada. Kun gane ko? Sai dai a ce akwai ƙarin ma'ana a ciki. Ka gano hikima ko baka gano ba, sai ka bawa Allah subhanahu wataala, amma ba a ce akwai ƙari a cikin alqur'ani. Shi yasa Ibn Kathir ya ce wa haza ghairu musallamin, wannan ba a sallama shi lahuna, ba a waccan aya ba ta fawqa thnataini, ba kuma a wannan aya ta cikin suratul anfal ba, fadribu fawqa al'anaq, ya ce ba za a sallama ba. fa innahu, domin yadda lamari da sha'ani yake, laysa fil qur'ani shay'un za'id, a cikin alqur'ani babu wani abu kari. Duk abin da ka gani a qur'ani yazo ba kari bane, akwai hikima cikin kawo shi, akwai fa'ida cikin kawo shi. La za'idun la fa'idatun fihi, domin babu wani kari wanda za a ce babu fa'ida a cikin sa. Duk abin da ka gani a qur'ani akwai fa'ida a cikin sa. Wa hadha mumtani'un, wannan kuma abun an hana shi, yasa malamai magabata sun ta fadan wannan, amma daga baya aka ce wannan kuskure ne, ba a ce qur'ani akwai kari a cikin sa. Thumma qawluhu, sannan sai mala ibn kasir ya kawo wata magana, ce da Allah ya ce falahunna sulfa ma tarak, su wa'annan matayen da ƴaƴa na mamaci da aka bari daga biyu zuwa sama, suna da biyu cikin uku na dukiya. Sai ya ce laukana almuradu ma qaluhu, da abinda Allah, wato da abinda Allah yake nufi da fauqasna tayni din nan, cewa sama da biyu, da Allah yana nufin haka cikin su wannan maganar da wa'annan suka faɗa. Laqala, da Allah ya ce falahuma thulutha, falahuma, da Allah ya ce falahuma, me falahuma take nufi? Su bi ko ya bambance su, inji wa'annan daga cikin maganganun da suka faɗa, da sai Allah ya faɗa ka. Sai ce falahuma thulutha ma taraka, wa innama istafida kaunu thulutaini lilbintaini, ana ganewa, raddi ne anan, ana gane cewa thulutaini wato biyu cikin uku yana fararwa daga rabon mata biyu da aka bari na mamaci. Kun gane ana fa'idanta haka, wato mata biyu zai fara da ƴaƴa mata guda biyu, saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya matsa kaɗan sai ya ce fa in kanat wahidatan, idan ta kasance ita kaɗai ce. Kaga da ba ana nufin biyu bane, sai a kawo na biyun. Kun gane ko? Sai kawai aka matsa sai aka ce to in kuma ita kaɗai ce, kenan daga ta zama ba ita kaɗai ba, daga biyu zuwa sama, to rabansu shine biyu cikin uku. Wannan shine maganganun malamai da ya kawo, yace so saboda haka ne. Wannan haka za mu fahimci ayar ke, da kuma yadda manzo da sahabbai duka suka raba, ga kuma hadisin da muka karanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya biyu mata ya ce a ba su ne thulutaini, ko ba haka ba? To kaga wannan shine abinda aka istinbadi a cikin aya. Wannan shine a takaice. Ina jin sai abu na ƙarshe da za mu faɗa dangane da wato su iyaye. Kun gane ko? Iyaye wato duki, wato rabon gadan su yana, wato ita uwa dai rabon ta biyu ne, ko dai ta samu kanta ta samu ɗaya cikin shida, ko ko kuma ta samu kanta ɗaya cikin menene, a raba dukiya uku, ta dauki ɗaya, shine ɗaya cikin uku. Kenan lokacin da mamaci bai da ɗa, to uwa tana samun ɗaya cikin uku. Sharaɗi biyu zai sa uwa ta samu dukiya ɗaya cikin uku: mamaci bai da ɗa, sannan kuma mamaci bai da ƴan uwa guda biyu. Idan ɗan uwa ɗaya ne, kun gane ko? Uwa tana nan za ta samu me? Ɗaya cikin uku. Amma daga an samu ƴan uwa sun kai biyu, to uwa ta zama ɗaya cikin shida da za ta samu. Kenan uwa tana samun dukiya ko dai ɗaya cikin shida, idan ya kasance mamaci bai da ɗa, sannan yana da, amma akwai ƴan uwa. Idan ko kaga ta samu ɗaya cikin uku, to mamaci bai da ɗa kuma, sannan bai da ƴan uwa daga biyu abin da ya sama. Kun gane ko? Shi ko uba ko dai ya samu nawa, ɗaya cikin shida, ko kuma ya samu duka dukiya. Kun gane ko? Ko kuma na uku shine abin da ya kawo, ko ya samu ɗaya cikin shida, sannan ya jira abin da ya saura ya ƙara karɓa, shi ne ta'sib. Kun gane? Uba rabon shi kala uku ne. Uba yana samun ɗaya cikin shida, yana kuma samun, ya samu ɗaya cikin shida ya kuma jira abin da ya ragowa, kuma shi ne zai zamto ya karɓa. Ko kuma ya samu, uwa ta samu ɗaya cikin uku, uba kuma ya gaje duka sauran dukiya. Kenan akwai abin da ake cewa ar-radd, araban gado uba yana samun raddi kuma akwai abin da ake cewa at-ta'sib kun gane ko uba yana asaba sadukiya ko dai uba ya samu fard fard shine abin da Allah ya bashi daya cikin shida kun gane ko ko kuma ya gaje wato ko ya samu at-ta'sib shine idan dukiya ta yi saura bayan uwa ta dauna ta shi kuma ya kwashe gaba kida to wannan shine a takaice kenan a sai mu shiga aya ta gaba al-ramma Allah subhanahu wataala ce
wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahun walad fa in kana lahun walad fa lakum ar-rubu mimma tarakna min بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
نعم الله سبحانه وتعالى ce walakum nusfu ma taraka azwajukum ku maza kuna da wato radi na dukiya cikin abin da matayanku suka mutu suka bari kun gane ko
na'am
idan mace ta mutu ta bar miji kun gane ko idan ba ta da da to mijin yana da me rabun dukiya shine walakum nusfu ma taraka azwajukum ku mazaje kuna da wato rabi na dukiya cikin abin da matayanku suka mutu suka bari azwaj kun ga anan larabci na alqur'ani ba a ce zawjatukum ba domin azzawju yana nufin mace mata aure sannan kuma azzawju yana nufin miji malaman raban gado ne dan a samu sauki sai su ce zauja su ƙara ta'un dan a gane wannan mace ce wato sai su ce azzauju kuma namiji to kaga anan da Allah ya ce walakum nusfu ma taraka azwajukum kaga kawai wani zata azwajukum ku mata ake nufi a'a ana nufin mazajen aure
no
suna da rabin dukiya cikin abin da matayansu suka mutu suka bari illam yakun lahunna walad illam yakun lahunna walad idan ya kasance ba su da da dan nan namijin ne ko ba namijin ba ko da ba dan halal bane kun san mace idan ta haihu ba ta hanyar shari'a ba galibin malamai sun tafi akan cewa da na ta ne yana gadanta ko to ko da irin wannan dan ne to anan namiji wannan yayi mai illa sai kuma daya cikin hudu kun gane ko to kenan idan wato mace ta mutu ta bar miji ba ta da da to miji yana da rabi sai Allah ya ce fa in kana lahunna waladu idan ko ya kasance su mataye na aure suna da da sun mutu amma su badda to falakum rubu'u mimma tarakna ku mazaje kuna da daya cikin hudu na dukiya a raba dukiya hudu idan miliyan hudu ne sai miji ya bashi ne miliyan guda
na'am
kun gane ko saura kuma sai a raba wa waɗanda suke da rubu to nan kana yana da ɗaya cikin hudu na dukiya saboda an samu da mata tana da da mimma tarakna ko cikin abin da kuka bari na gado ku mata min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya da su matan aure suka yi da kuma bashi da ake bin su aka fitar a fitar da wasiya a fitar da bashi sannan a zo a raba wannan gado haka kenan min ba'd wasiyatin bayan abin da yake na wasiya aw dainin yusina biha wanda suka yi wasici da shi aw dainin ko kuma wato bashi kamar yadda muka gabatar bashi na farko in akwai zakka haƙin Allah kenan in akwai wani bakance na alƙawari tsakaninta da Allah da tai duk za a fitar da wannan basu suka ko kuma taramci kuɗi a wajen wasu za a biya wanda da dama yanzu magada ba su kokarin bari ayi wannan sai su ce ba za a biya ma bashi ba kaji saboda tsiya Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wataala ce walahunnar rubu'u mimma taraktum ku kuma mataye ko a ce su mataye walahunna su mata suna da arrubu'u ɗaya cikin hudu mimma taraktum cikin abin da kuka bari ku maza na dukiya idan mutum ya mutu ya bar mace ta aure to tana da ɗaya cikin hudu na dukiya illam yakun lakum waladun illam yakun lakum walad idan kun kasance ku mazaje wanda kuka mutu ba ku da da kun gane ko dan nan da ita kuka haifa ko kuma ba da ita ba to wannan kuna da ita su matan suna da ɗaya cikin hudu sai Allah ya ce fa in kana lakum afwan min ba'di ko haka ne fa in kana lakum waladun idan kun kasance ku mazaje kuna da da falahunna thumnu to daga nan mata sai ta tashi daga gidan hudu ta koma gidan takwas kun gane ko saboda samun da mimma taraktum cikin abin da kuka bari na dukiya ku maza min ba'du wasiyatun tusuna biha aw dayn bayan wasiya da kuka yi ko kuma bashi da ake binku an cire shi to yanzu za a raba dukiya tunda kuna da daya to mata wato za a basu daya cikin wato takwas kuma anan a wannan gabar macen nan daya ce ko biyu ce ko uku ce ko hudu ce duka dai daya cikin takwas za a basu su raba in ita kadai ce ta ci daya cikin takwas in su biyu ne su raba daya cikin takwas ko daya cikin hudu kun gane ko in su uku ne su raba daya cikin hudu ko kuma daya cikin takwas in su hudu ne haka kenan mata ba bambanci daya ce biyu ce uku ce hudu ce haka za a dauki guda dayan nan ko dai cikin hudu a basu su raba ko a dauki guda dayan nan cikin takwas a basu su raba wannan shine a basu su raba
shi yasa ba
shi liman yace shi yasa ce wai ba a san ƙara aure ko to Allah ya tsare ba a so a yi musharaka cikin thumuni ko rubu'i to Allah ya tsare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'd wasiyatun tusuna biha aw dayn duk bayan an yi wasiya da su mamata suke yi ko kuma an cire bashin da ake biyar su wa'annan mamata sai Allah ya koma ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan kuma mutum za a gaje shi wa'anda za su gaje shi din nan ya kasance shi kalala su ne za su gace shi kenan mutum ya mutu amma bai da iyaye bai da kuma da to shine kalala to idan ya kasance irin wannan mutum ne kun gane ko aw imra'atun kenan namiji ne ko mace duka kalala sunan su kenan kalala shi ma ba shi da mufradi bai da jam'i bai da bambanci tsakanin az-zakr wal unsa kun gane ko ba tazkir ba ta'anis kenan babu jam' babu ifrad kenan babu mufrad babu kenan kalala ya dauki namiji ne ko kuma mace shi yasa Allah ma yace wato aw uktun ko aw imra'atun afwan yace idan ya kasance mutum kalala ne ko mace ce kalala kun gane ko walahu sai ka ƙara kai ma kaddara walaha
na'am
walahu yana da me akhun wa ukhtun yana da dan uwa ko yana da yar uwa kaga ma qur'ani ma shi ma ya bayyana kenan namiji ne wato yana da dan uwa ya yana da yar uwa macece ce ko ta bar dan uwa ko dan uwa to yanzu wannan kalma ta khalala kun gane ko tana bayani ne akan yan uwa li ummai kamar yadda malaman tafsiri suke domin a ƙarshen suratul nisa Allah ya ƙara kawo magana kalala waccan kalala tana magana ne akan yan uwa shaqiqai ko yan uwa li abbai yan uwa shaqiqai shine waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma waɗanda suke uba guda amma wannan ta nan ana magana ne da kalala yan uwa li ummai su Allah ya raba gado ya ba su ku tsaya ku ji gadon su sai Allah subhanahu wataala ya ce to idan irin su ne mutun ya mutu ya bar wato dan uwansa ko yar uwarsa bai da da bai da uwa bai da uba kun gane ko shine kalala falikulli wahidin minhum as-sudus to cikin yan uwan nan da ya bari idan daya ne kenan mutun ya mutu ba wanda ya bari sai dan uwansa wanda suke uba uwa guda afan wanda suke uwa guda ko kuma yar uwarsa wacce suke uwa guda kun gane ko to me gadansa za a raba dukiyar sa gida shida sai a dauki daya a bata ita wannan macen yar uwarsa ko kuma wannan dan uwan nasa namiji sauran biyar din kuma sai asaba su zo anan ne dan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda ko kuma wanda suke uba guda za su shigo su dauki biyar din kun gane ko amma sulu ummayin akwai su in daya ce za a dauki nawa a bata daya cikin shida in namiji ne shi ma ko shi kadai ne kenan da mace da namiji daya ne cikin shida amma idan sun fi daya gashi nan Allah zai fada kun gane ko yace fali kulli wahidin minhum sudus ko ba haka ba ko wanne daya daga cikin yan uwa li ummai na mamaci idan sun kadaita ko da ɗaya daga cikin su yana samun ɗaya cikin shida na dukiya amma fa in kanu akthara min zalik idan sun kasance fiye da ɗaya kenan biyu suka zama daman su kuma ba su da bambanci ba li zakar misl hazul unsa yana haƙƙin ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya da su in maza biyu ne mace ɗaya duka ɗaya suke kun gane daidai ake raba musu to yanzu daga sun wuce ɗaya sun kai biyu kun gane ko to fa hum shuraka'u bisulus ko ba haka ba sai Allah ya ce fa in kanu akthara min zalika idan sun wuce fiye da daya fa hum shuraka'u fi thuluth to yanzu a raba dukiya uku sai a dauki daya a basu biyu sai ta zamto ta me wayancan yan uwa wanda suke uwa daya uba daya ko uba daya yanzu dai su yan uwa al'ummai sun kai biyu zuwa sama za a raba dukiya uku a dauki daya a basu sai su je sarawa shine Allah ya ce fa hum shuraka'u fi thuluth kaga dan ka gane cewa babu lizzaka da misla hazu usayn sai Allah ya ce shuraka'u fi thuluth su je su tarayya cikin ɗaya cikin uku su raba kun gane ko shi yasa zamu zo ta matsala mai ban mamaki akwai lokacin da yan uwa al'ummai za su samu gado yan uwa shaqiqai uwa ɗaya uba ɗaya ba su samu gado ba wannan matsalar ta fara faruwa ne a lokacin Umar dan Khattab shine suke kiranta al-mas'ala mushtaraka zamu zo mu karanta ta mas'alatu al-mushtaraka za ko wasu su ce mata mas'ala himariya kun gane ko domin su wannan yan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya da aka raba gada an raba yan uwa al'ummai sun samu amma wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba su samu ba sai suka ci ɗaya haka waɗannan uwa kawai suka hada da su mu kuma uwa ɗaya uba ɗaya muka hada da su ya za a ba mu samu dukiya ba sai sayyidina Umar ya ce to yayi hikima sai ya ce a zo bayan ya tattauna da sauran su sahabbai irin su Ali bin Abi Talib sai ya hada su gabaki ɗaya sai ya ce to su zo domin ci suka yi in dai haka ne to uban namu mu ma mun ya zama jaki shine suka ce mata wa himariya suka ce a maida baban namu ya zama kamar jaki ba mutum bane ko kuma a maida shi ya zamto dutse kun gane ko ya zamto mu ma ba yanzu bai mana amfani ba yanzu mu ma mu dawo mu sakudu da wayannan uwa kawai muke tare da mamacin shine sai a hada su to a lokacin da aka zama ta zama mas'ala mushtaraka to lokacin da ƴan uwan nan wanda suke shaqiqai
da ƴan uwal ummai duka hukunci dai za a ba su yanzu sun koma hukuncin ƴan uwal ummai su ma nan babu magana da zakar misal hazal musal kaga mas'ala ta ilimi da yu ba za ka iya ka ce wai a qur'ani kawai za ka tattauna ba domin idan ka ce kalala ta nan da watsan ta ƙarshen sura ka ce za ka hada su ma anan sai kai ban kaura domin nan Allah ya ce ko dai kalala ya dauki in ya zama shi kadai ya dauki daya cikin shida ko ko kuma in sun fi daya su dauki daya cikin uku to a can ba haka raban yake ba
na'am
kaga dole sai ka damu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka damu ganganun sahabbaiya suka suka raba gado sannan banci gado sai Allah ya ce to idan wa'annan ƴan uwal ummai yaya akai aka gano wannan aya ƴan uwal ummai take akwai hanyoyi da akwai qira'a wacce take wato shaza ibn mas'ud ya karanta ta falikul walahu akul li ummin aw uktin kun gane ko wannan qira'a ce daman qira'a shaza malamai suka ce ana tafsiri da ita kun gane a cikin sallah ne ba za a karanta ta ba amma ana amfani da ita a yi tafsiri kun gane ko to wannan da kuma maganganun sahabbai sai Allah ya ce fa mushraka'u fi thuluth sai su tarayya cikin ɗaya bisa uku na dukiya min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain bayan wasiya da suka yi wasici da shi ko kuma bashi amma ne ghayra mudarin ba wanda yake cutarwa ba kada mutun yayi wasiya da kuɗi ko dukiya fiye da ɗaya cikin bisa uku na dukiya to ba za a zartar da ita ba shine ghayra mudar ba wan wasiya wacce take za ta cutar da magada ba amma magana bashi idan ya ci bashi ya fi dukiyar masu ku magada ku za ku hada ku biya masa yanzu ta dawo kan kun gane ko amma ana gun ghayra mudar ana bayani ne akan wasiya kan wani ya ce to ai ghayra mudar aka ce Allah ya ce ghayra mudar kenan bashi wannan bashin da ake min sa baza mu biya ba Allah ya ce ghayra mudar a ana magana ne akan ita wasiyar ka kasance ghayra mudar ba wacce take ne cutarwa ba Allah ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce ta musamman daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala kun ji fa wasiya ce daga gurin Allah wallahu alimun Allah masani ne halimun kuma mai juriya ne ta yadda mutane za su ta saban Allah amma Allah ya ki kama su domin juriya ta Ubangiji da kyalewarsa in ma yayi haka dan hikimar mutum ya dawo ya tuba ya bi Allah in ma yayi haka dan yayi istidraj ya kama mai laifi da laifinsa kun gane ko Allah ya fi babu mai hakuri kamar Allah kamar yadda hadisi ya tabbata la ahada asbara ala adhan babu wani mai hakuri kamar Allah la ahada asbara ala adhan babu wani mai hakuri a bisa wata cutarwa yasma'u min Allah da zai ji wannan cutarwa kamar Allah ya kyale
gaskiya
kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yad'una lahu walad suna jingina masa da wa huwa yarzuquhu shike azurta su wa yu'afihim yake ba su lafiya wa yadfa'u anhum yake kare su mutun zai hada mota kira sunan wani Allah kuma Allah ya tsaida motar kar ta faɗi kun gane ko mutun ya shiga matsala kun gane ko sai ya kira wani Allah kuma Allah ya bar shi kun gane ko duka wannan yana nuna juriya ta Ubangiji da hakurin Allah to wallahu alimun halim Allah masani ne kuma mai juriya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah yana da siffa ta ilimi kuma ya ce wa qur rabbi zidni ilma muna roƙon Allah ya ƙara mana ilimi musamman a wannan ilimi na raban gado kamar yadda jiya na zo muku da littattafai guda biyu to akwai ƙarin wasu littattafan akwai abin nan rahabiya na ci banzo da ita ba ya kamata duk wani dalibin ilimi ya nemi wannan littafi na al-mawarif fi shari'atul islamiyya fi daw'il kitabi was sunna na shek Muhammad Ali Sabuni da kuma wannan al-jami' al-jami' al-hadith fi ilm al-fara'id wal mawarif kun gane ko gashi wannan dan kasar abin nan Suriya ne ya rubuta shi babban malami a kulliyatu da'wa islamiyya ta kasar Libya wacce take reshen Dimashq Sham kenan wannan kuma mutumin kasar Saudiya ne wato mai karantawa a garin Makka wato a kulliyatu shari'a ta musulunci kulliya wato bangaren shari'an musulunci sannan akwai wato waccan ar-rahbiya sannan akwai littattafai da dama da ake akan rabon gado wanda ya kamata mu neme su mu yi amfani da su gobe idan mun zo akwai maganganu da Ibn Kathir ya kawo zamu dan karanta su karkashin wannan aya sannan kuma mu ci gaba da wato ayoyin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.